Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Juma'a 7 ga watan Oktoba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, hatsari mafi girma na fadawa kazamin yaki na ƙarshen zamani shine wanda ya faru a farkon shekarun 1960. Shugaba Joe Biden ya fada a jiya Alhamis yayin da Russia take yin asara a Ukraine, lamarin da yasa jami'an Russia suka fara tattaunawar yiwuwar amfani da dabarun makamin nukiliya. Akalla mutane 38 ciki har da yara 24 ne aka kashe a wani harin bindiga da wuka da aka kai a jiya Alhamis a wata cibiyar kula da yara a arewacin kasar Thailand.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kotun ɗaukaka ƙara da ke birnin tarayya Abuja a Najeriya ta umarci ƙungiyar malaman jami'o'i ta ASU ta janye yajin aikin da ta shiga ba tare da ɓata lokaci ba. Bayan haka za ku ji cewa matsalar tsaro a bakin iyakokin Nijar da Najeriya, musamman a bangaren Najeriya, na shafar harkokin kasuwanci a yankunan.
Gaskiya an samu ci baya. Yanzu kasuwar ile da zara aka ce maka ƙarfe 2 tayi, to kowa neman yake hada kayayyakinsa ya tsere gudun tunanin kamar yan kidnapping za su kama mana hari. To gaskiya kasuwar ta ja baya wallahi, sabanin da gaskiya abin ba dadi. Yanzu haka mutum mai sakkuto ma ko gudaba bai iya zakkuwa saboda jin tsoro.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan kuma za ku ji cewa gwamnatin kasar Ghana ta sanar da kama wasu bakin haure su fiye da 50, ciki har da mata da yara, a kokarin da gwamnatin ke yi na magance matsalar barace-barace a kasar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafa da shirin Duniyar Amurka wanda Muhammad Lalo ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Hatsari mafi girma na fadawa kazamin yakin ƙarshen zamani shine wanda ya faru a tun farkon shekarun 1960. Shugaban Amurka Joe Biden ya fada a daren jiya Alhamis yayin da Russia take ƙara yin asara a yakin da take yi a Ukraine, lamarin da yasa jami'an na Russia suka fara tattaunawar yiwuwar amfani da dabarun makamin nukiliya. Ba mu fuskanci yiwuwar fadawa kazamin yaki ba tun bayan rikicin makami mai linzami tsakanin Kennedy da Cuba, inji Biden a wani taron tara kuɗi ga kwamitin yakin neman zaɓen sanatocin jam'iyyar Democrat a birnin New York. A cikin watan Oktoban shekarar 1962, Amurka da Tarayyar Soviet sun kai gab da fuskantar rikicin nukiliya bayan da Amurka ta yi amfani da makami masu linzami na ballistic a Turkiya da Italiya, inda ita ma Tarayyar Soviet ta maida martani da irin waɗannan makamai a Cuba. Shugaban ya ce shugaban Russia Vladimir Putin, mutumin da ya sani sosai, ba zai yi wasa da maganarsa ba cewa zai yi amfani da makamin ƙare dangi ko na halitta ko kuma na guba. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a cikin wani sabon bayanin sirri da aka wallafa a shafin Twitter a yau Juma'a cewa kayan aikin Russia da aka sake kamawa sun haɗa da na'urorin soja masu yawa na Ukraine. Da alamar Ukraine ta kama akalla manyan tankokin Russia 440 da kuma wasu motocin sulke 650 tun bayan mamayar. Fiye da rabin motocin dakon tankoki da Ukraine ke amfani da su a halin yanzu sun kunshi motoci ne da suka kwace. Akalla mutane 38 ciki har da yara 24 aka kashe a wani harin bindiga da wuka da aka kai a jiya Alhamis a wata cibiyar kula da yara da ke arewacin kasar Thailand. Wannan dai shine hari mafi muni da wani mutum ya kai a kasar. Waɗannan kashe-kashen sun auku ne a yankin Nong Bua Lumpur, mai tazaran kilomita 482 arewa da babban birnin kasar Bangkok. Akalla mutane 10 ne suka ji rauni, kana wasu kuma na cikin mawuyacin hali a cewar 'yan sanda. Hukumomin yankin sun gano ɗan bindigan da suna Panya Kamrab, tsohon ɗan sanda da aka kore shi daga aiki a bara saboda samun hannunsa a cikin fataucin miyagun ƙwayoyi. Da farko ɗan bindigan mai shekaru 34 a duniya ya arce ne a cikin wata farar mota a Kurikura, amma wani babban ɗan sandan yankin Kanal Jagpat Vijay Trataya ya shaidawa manema labarai cewa daga bisani Kamrab ya kashe kansa da matarsa da kuma ɗansa. ba a gano musabbabin waɗannan kashe-kashen ba, amma ana gudanar da bincike a kai. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya jajanta wa ƙasar Thailand. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce za a gudanar da duk wani sauyi ne akan takunkuman da Amurka ta kaka ba wa Venezuela bisa ga matakan da suka dace da gwamnatin Maduro za ta ɗauka na maido da demokuraɗiyya a ƙasar.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Wata kotun ɗaukaka ƙara da ke birnin tarayyar Najeriya Abuja ta umarci kungiyar malaman jami'o'i ta ASU da ta janye yajin aikin da ta shiga nan take a matsayin sharadin sauraron bukatar kungiyar ta neman ɗaukaka ƙara akan hukuncin kotun ma'aikata na ranar 21 ga watan Satumba da ta bada umarnin ta koma bakin aiki kafin bangarorin biyu wato gwamnati da ASU ɗin su warware rikicin da ke tsakanin su. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Halima Abdurrauf ta aika mana.
A ranar Juma'a 7 ga watan Oktoba da muke ciki ne kotun ɗaukaka ƙarar ta baiwa kungiyar ASU umarnin janye yajin aikin a matsayin sharadin biya mata buƙatar ta na ɗaukaka ƙarar hukuncin kotun ma'aikata ta Najeriya ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Polycarp Faman wanda aka yi a ranar 21 ga watan Satumbar da ya gabata. Yajin aikin da kungiyar ASU ke ci gaba da yi a yanzu da ya kasance yajin aiki na biyu mafi dadewa da kungiyar ta taɓa yi tun bayan komawa tsarin mulkin demokradiyya a shekarar 1999. Ko menene ake nufi da hukuncin kotun ɗaukaka ƙara na yau Juma'a? Masanin shari'a kuma mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama barista Abubakar Ibrahim na jirgi ya ce,
na farko dai gwamnati ita ce take ɗaukan aiki, kuma su ƙungiyar malaman jami'o'i ɗin nan gaba ɗaya su da su da malaman ma'aikata ne. To a turance dai akwai abin da muke cewa ejus ejuri medium a ɓangaren law, wato when they are right they are remedy. Su malamai suna da ƴanci nasu, gwamnati tana da ƴancinta, amma kuma doka yana nuna cewa ba za ka taɓa takura kanka a kan wanda kake ma aiki. Suna da daman su yi da kai, suna da daman su ce sun fasa. Gwamnati tana da daman ta ce za ta yi aiki da su, tana da daman ta ce ta fasa. To a nan kotu ta jawo hankalinsu su je su shirya a gida ba tare da sun kawo kansu kotu su zo su yi ma juna tsirara ba. So sai aka samu cewa su wakilan malaman gwamnati sun turje, sun ce su ba su yadda ba. Gwamnati ta ce ba ta yadda ba, kuma iko ina hannun gwamnati ko ta ci gaba ko ta fasa. Dan ba kai aiki ba ya kai tsawon wasu watanni kamar watanni uku, gwamnati tana da daman ta ce ba za ta biya ba, doka ba ta dama.
Mamba a kungiyar ASU kuma malami a sashen koyar da kimiyyar siyasa a jami'ar Bayero da ke jihar Kano Dr. Aminu Hayatu ya ce,
matakin doka hawa-hawa ne. Wannan an yi mataki na farko, ba mu koma ba saboda muna da daman ɗaukaka ƙara. Muka sake ɗaukaka ƙara, hukuncin da ya biyo baya a koma, wannan kungiya za ta yanke hukunci akan menene mataki na gaba. Amma kamar yadda kika sani, muna nan akan bakanmu na cewa ba ma so mu koma, kuma tunda muna da damammakin ɗaukaka ƙara, lallai da alamun cewa kungiyarmu za ta zauna da lauyoyin ta tattauna, kuma na san ta iya yiwuwa a yanke hukuncin cewa a je mataki na gaba. Amma maganan komawa ai yiwuwan shi za a duba. Ko yaro karami ya san cewa halin da ake ciki yanzu, idan lallai ba a cika waɗannan yarjejeniyoyi da muka ɗauka tun shekarar 2009 ba, kuma aka zo ana maganan komawa, to an san cewa abin da ya hana mu tun farko mu zauna a jami'o'in mu koyar shine abin da zai ci gaba da zaunar da mu a wajen jami'o'i har sai gwamnatin tarayya ta cika waɗannan alƙawura.
A wani bangare kuma Alhaji Yunusa Ahmad Abubakar ɗan majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar Yammatu Deba na jihar Gombe a tarayyar Najeriya ya yi tsokaci akan wannan hukuncin.
Tunda mata ɗin shugaban ƙasa ya ce mu ba shi lokaci zai shawara, sannan kin ga mu ya ce mu ba shi time zai yi, and we are hopeful suggestion ɗin da muka ba shi ba, but in outcome ɗin ya zo za mu iya sani. Mun tattauna shugaban ƙasa an ɗauko mataki mun ba shi shawari, to kuma sai ga mu su ASU suka je kotu, kuma kotun ba ta shawarare su ba. Mu a yanzu bai kamata ai mu yanke hukunci kotu ta yi daidai ko ba ta yi daidai ba. Part of good part of face su ne, su kuma ASU suna da right su yi appeal. ka'ida ce ta shari'a, an maka hukunci a kotu karama kana daukaka in dai a matakin kaiwa din ne.
Kungiyar ASU dai ta dakatar da karatun ɗaliban jami'o'in gwamnati a fadin Najeriya na tsawon sama da kwanaki 200, wanda ya kusa kamo yajin aiki da ya fi daɗewa wanda aka kwashe kwanaki 270 ana yi daga shekarar 2020 a waccan lokaci. Idan ana iya tunawa tun komawa tsarin mulkin demokradiyya a shekarar 1999, wato shekaru 23 kenan, kungiyar ASU ta yajin aiki sau 16 ciki da na yanzu. Kuma a halin da ake ciki dai, kungiyar ta ASU din ta lissafa bukatun da take son gwamnati ta biya mata waɗanda ba a samu bakin zare kan al'amarin ba zuwa yanzu. Lima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Halima Abdulrauf. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Koriya ta Kudu da Amurka sun fara atisayin haɗin gwiwa a teku da wani jirgin ruwan Amurka mai dakon jiragen yaki a yau Juma'a, in ji rundunar sojin Koriya ta Kudu. Kwana guda bayan da ta yi kace-kace da jiragen yaki a wani mataki na mayar da martani ga wani atisayin bama-bamai da Koriya ta Arewa ta yi. Hafsoshin sojin Koriya ta Kudu sun bayyana cewa za a gudanar da atisayi a tekun ne a gabashin gabar tekun Koriya ta Kudu daga yau ranar 7 zuwa gobe 8 ga watan Oktoba. Wannan atisayin na zuwa ne bayan da Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami guda biyu a cikin teku a ranar Alhamis, sannan kuma ta tada jiragen yaki a kusa da kan iyakarta da kudancin kasar. Za mu ci gaba da ƙarfafa ƙarfinmu da kuma shirye-shiryen mayar da martani ga duk wani takala da Koriya ta Arewa za ta yi ta hanyar atisayin haɗin gwiwa tare da rukunin dakon jiragen yakin Amurka na USS Ronald Reagan, in ji haɗakar Hausoshin sojin Koriya ta Kudu. Tuni da rukunin na Amurka ya shiga atisayin ƙasashe uku na kariya daga makamai masu linzami tare da jiragen yakin Japan da na Koriya ta Kudu a wannan mako, sakamakon wani gwaji da Koriya ta Arewa ta yi a ranar Talata, inda ta harba makami mai linzami da ya fada a wani bangaren Japan. A jiya Alhamis, Koriya ta Arewa ta yi Allah wadai da matakin da Amurka ta dauka na mayar da jirgin dakon jiragen sama a kusa da ruwan Koriya, tana mai cewa hakan babbar barazana ce ga zaman lafiyar da ake ciki.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Har-haren da 'yan bindiga suke kaiwa a garuruwan da ke bakin iyakokin Nijar da Najeriya, musamman a ta bangaren Najeriya, sun jefa hada-hadar kasuwanci a waɗannan yankunan cikin mawuyacin yanayi. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya tattauna da wasu 'yan kasuwa.
Matsalar tsaro a iyakokin Nijar Najeriya da ma cin karansu ba baka da 'yan bindiga daɗi ke yi a ɓangaren Najeriya ta hanyar garkuwa da mutane babu sassabtawa ya haddasa matsalolin da suka kai ga taɓarɓarewar kasuwanci da ma jefa mutanen garuruwan iyakokin biyu da suka dogara akan wannan fannin a cikin halin ni ɗaya su. Waɗansu 'yan kasuwa da 'yan canjin neran Najeriya da ke birnin Ƙwannin Jamhuriyar Nijar sun bayyana mini irin yanda wannan lamarin na tsaro a iyakar ya jefa sha'anin su na kasuwanci cikin mawuyacin hali.
Sunana Abubakar, sai da shadda da yar duka da takalmi. A jiya ma na shiga Najeriya wajen siyayya kayayyaki na da nake sayarwa. Dukan mufacin zozin da cikin motar nan gaba nan mu shigo lilla wallahi hannun mu gaba ne. Gwajin mu shiga a gwajin mu ka fito. Sannan ko wane lokaci da muke ko me ya faru a gari mu. Kasuwanci ya rago.
Sana mai sana'a canji Alhaji Umar mai canji. Akwai masu zakkowa da dare su canji tsakanin mai canza miliyan biyu fita hila Algeria shi wacce niki a dan komai ka ne cikin dare, amma yanzu sai ka ga haka nan ba ta faruwa. Allah da kai ne ya ce akwai lokaci ma wanda zai tahowa ko tsoro sai shi ishe mu, tunda in ka diba abin da aka yada wani ne ma ba shi ne aka yi ba, amma saboda kowa tsoro ya kama shi ga zuciya shi da ka daga sai ka ce ka tada aiman
abin ne zuwa Lila zuwa Sokoto, dan yanzu kasuwancin da yake ta yanzu da mu ka ta da kanmu muna ta sayan kayan wayoyi muna zuwa muna sowa. Zai kai am saboda rashin tsaro na Najeriya mun kai sai dai mu a turo kaya ko wani lokaci mu tarbe su illela ko mu tarbe su bisa hanya ko a kawo mu nan cikin kwani saboda tsoron da muka yi da yadda aka yi bisa hanyoyi irin haka nan matsalar da aka samu.
A cewar Alhaji Saminu mai mashini illela Najeriya, ɗan kasuwa na cikin bala'i a wannan yankin saboda haddabar ɗan bindiga.
Gaskiya an samu ci baya. Yanzu kasuwar illela zara aka ce maka ƙarfe 2 ta yi to kowa neman yake hada kayayyakinsa ya tsere gudun tunanin kamar yankin nafin za su kama na hari. To gaskiya kasuwar ta ja baya wallahi sabanin da gaskiya abin ba daɗi. Yanzu haka mutum mai sakkuta ma ko gwada ba bai iya zakuwa saboda jin tsoro. Daga muna neman
ci ya ja da baya.
A kasuwanci gaskiya ya ja da baya. Fannin abubuwa irin su dabbobi da sauransu gaskiya ba kamar da ba wallahi. Abubuwan ba daɗi gaskiya.
Shi ma shugaban ƴan kasuwar na ƙaramar hukumar mulkin illela Najeriya da ke wannan iyakar ya ce da ƴan kasuwa da masu sayan dukkansu kowa na gudun rayuwarsa abinda ya jefa kasuwancin cikin hali mawuyaci.
Sunana Alhaji Aminu Bello Sarki Hausa, chairman ɗan kasuwa illela kuma marafan sarkin rafin illela. Mu nan bayukin bodar illela ƴan kasuwanmu da dama muna fuskantar ƙalubale mai yawan gaske game da sha'anin abin da ya shafi tsaro. Na farko mutanenmu ƴan kasuwanmu suna cikin tsoro game da sha'anin dukiyoyinsu. Na biyu suna cikin tsoro game da rayukansu wanda yake halin kasuwanmu yanzu gaskiya halin tsaro ya kai la haula wala quwata. Wanda yake gaskiyar magana a halin yau duk inda mutum yake zai je kasuwa daga wani wuri tunda mu kasuwanmu ta illela kowa ya san kasuwa ce ta baki, kasuwa ce ta shige da hice. Idan an ce an samu tangarda na shige da hice to gaskiyar magana kusan an san kowa ko baka hadi ba an san babu kasuwa. Kuma ƴan kasuwanmu suna cikin gaskiyar magana la haula la quwata illa muna neman sauki ga Ubangiji.
Wannan matsalar ta tsaro ta kassara garuruwan da ke kan wannan iyakar da a can baya ke dogaro da kasuwancin don bunƙasa rayuwar al'ummominsu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Haruna Mamman Bako. Daga Nijar yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Ghana, inda gwamnatin kasar ta sanar da kama wasu bakin haure da suka fito daga jamhuriyar Nijar su fiye da 50 da suka hada da mata da ƙananan yara. Hakan na zuwa ne a yayin da gwamnatin ke kokarin magance matsalar barace-barace a titunan manyan biranen kasar. Bakin hauren dai sun yi ikirarin cewa suna kan hanyar zuwa kasar Cote d'Ivoire ne aka sauke su a birnin Accra. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Mun jo mun saura nan daga Niger mun ka hito muna tahiya bisa ga tahiya muke
duware muna tahi kuduware
lore ya aje muna muna tahiya kuduware.
Wannan ne tsokacin da daya daga cikin bakin hauren ta fada wa manema labaru a inda ta jaddada cewa za su isa kasar Cote d'Ivoire ne.
Can jamu ba nan ne mun ka jo muna tahiya kuduware.
Ministan jihar Accra Honorable Henry Kwoti da ya tattaki zuwa Achimota tare da ganewa da idanunsa ya fada wa manema labaru cewa
immigration to come and take the
halin yanzu muna shirye-shirye domin hukumar shige da fice ta kasar Ghana ta dauki mataki da ya dace. Sai dai na tuntubi daya daga cikin masu ruwa da tsaki bisa harkokin al'umman jamhuriyar Nijar a Ghana, Malam Hussein Mamman Waziri wato Galadiman Adarawan kasar Ghana kenan a inda yake cewa
an kama su birnin Ankara mota ya zo da su ji za su ji lakudu ruwa aka zo aka sauke su motan ya wuce. Bayan ya wuce regional minister ya zo ya kama su ya kai su immigration kuma ya ce a'a zuwan da suka yi nan an zo an sauke su ne kamar mana final destination suke nan ba su amince da haka nan ba su da wani permitting cewa kuma za su ƙara sa gaban aka ajiye su. Regional minister zuwa iske su ce a ba haka zai ba ka koma da su immigration office. Immigration kuma suka tutube embassy suka tutube mu muka zo muka duba duk yanda ya kamata a yi da su muka dinga kulawa da abincinsu da ruwan shansu.
Shi kuma Malam Adib Sani mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen kasar Ghana na ganin shiga kasar da bakin haurin suka yi na nuni da cewa Ghana bata shirya ta dakile aika-aikan ƴan ta'adda ba.
To wanga duka na wara muna maganganun da muke yi kullum mun shirya mu iya mu kiyaye any terrorist attack din na cikin kasan Ghana inda mun shirya da kyau ban samani kaman sun iya su shigo muna su yi har su kai a cimma before mu gane kaman sun shigo ba. Ganan da suka yi ma da yawan shi kaman a ciki. Wani lori ya shigo su hanya ya wuce. Bai yayi haka. Akwai abu da yawa a cikin wannan beyond abinda muka sani. Before ka iya ka shigo Ghana ma ana processing ka daga border. Kuna da passport, kuna da permission ku shigo Ghana. Akwai checkpoints da iyaka kan city inda akwai polisai, akwai sojoji, akwai customs, akwai immigration. Ko ina ka before ka iya ka kai Accra. So ana so a fadi muna kaman sun bi wadanda duka suka shigo ba gansu ba. So wadannan ke bari ke kara muna tsoro.
Sai dai tuni gwamnatin Ghana tare da haɗin gwiwar ofishin jakadancin jamhuriyar Niger suka raka al'ummar Niger ɗin zuwa kasarsu maimakon Cote d'Ivoire ɗin da suka yi ikirarin za su nufa kamar yadda Malam Hussein Mamman waziri ya yi mini ƙarin haske.
Immigration sun ba da mota a ji da su har a Flau, an kai su har a Flau. Bayan haka nan kuma ita jakada na Niger Madam Salamatu Balaguga ita kuma za ta ƙarasa da tafiyarsu zuwa gida Niger.
Na dai iya bakin kokari na domin ji ta bakin ofishin jakadancin jamhuriyar Niger da ke Accra, amma ko a duk lokacin da na tuntube su a waya ba sa dauka. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Amurka ta yi Allah wade da gwajin makami mai linzami kirar ballistic da Koriya ta Arewa ta yi. Tana mai albashin kare kawayenta Koriya ta Kudu da Japan da ke yankin. Kodayake Amurka ta ce har yanzu kofa buɗe take ta tattauna da hukumomin Pyongyang don a samu maslaha. Sai dai kwanaki biyu kacal bayan wannan lamari, Koriya ta Arewa ta sake wani gwajin makamin. Yau batun da shirin na duniyar Amurka zai mai da hankali a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To a ranar 30 gabata ne jiragen yakin Koriya ta Kudu da na Amurka suka gudanar da atisaye a wani mataki na mai da martani ga Koriya ta Arewa kan gwajin makami mai linzami da ta yi, kamar yadda sakataren yada labaran fadar White House Karine Jean-Pierre ta tabbatar.
To showcase combined deterrent and dynamic strike capabilities while
Karine kenan take cewa Amurka da Koriya ta Kudu za su ci gaba da nuna haɗin kai tare da sauran kasashen duniya ba tare da ɓata lokaci ba. A daren da talata, Pyongyang ta yi gwajin makami mai linzami kirar ballistic, wanda yake tunanin na ɗaya daga cikin makaman da ta baje kolinsu a wajen faretin soji da ta gudanar a kwanan nan. Makamin da yana da ƙarfin da zai iya tafiya kilomita 4,600, wanda hakan ya ɗara makamai masu linzami da ta ƙera a baya. Ta kuma harba makamin zuwa yankin da ya kai kici ƙasar Japan, inda ya haye ta kan ƙasar a wani abu da rabon da a ga irin sa tun shekaru 5 da suka gabata. Lamarin da har ya kai ga hukumomi suka yi kira ga jama'a da su nemi mafaka. Hakan ya sa ba tare da ɓata lokaci ba, Prime Minister Japan Fumio Kishida ya dauki waya ya kira shugaban Amurka Joe Biden. Shi da kenan yake cewa makamai masu linzami kirar ballistic da Koriya ta Arewa ta harbu abu ne da ba za a taɓa lamunta ba, kuma za mu mai da martani ba tare da ɓata lokaci ba. Masu lura da al'amuran yau da kullum sun ce a tasu mahangar gwajin makamin da Koriya ta Arewa ta yi martani ne ga atisayen soji na haɗin gwiwa da Amurka, Japan da Koriya ta Kudu suke gudanarwa, wanda shi ne na farko tun bayan shekarar 2017. Gwamnatin Biden ta ce a shirye take ta kare ƙawayenta, amma kuma ƙofa abu da take don a tattauna.
Our goal remains the complete denuclearization of the Korean Peninsula. We remain prepared to engage in.
Karine Jean-Pierre kenan take cewa burinmu har yanzu shine a kawar da makaman nukiliya a lokacin yankin ruwan Koriya. A shirye muke mu bi hanyar diplomasiya ta hakika kuma mai dorewa don a samu maslahar da za a kawo ƙarshen wannan lamari. Saboda haka a shirye muke mu zauna da Koriya ta Arewa ba tare da wani sharadi ba. Jakadar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta nemi kwamitin sulhu na majalisar da ya kira taro don a tattauna kan yadda za a takaita makaman kare dangin ƙasar ta Koriya ta Arewa. Sai dai abu ne mai kamar wuya a ɗauki wannan kira da muhimmanci duba da cewa China da Rasha, waɗanda suka kasance mambobi na dindindin a kwamitin, na adawa da ƙara ƙaƙaba takunkumin kare tattalin arzikin Koriya ta Arewa wanda hakan ke nufin kusan ya zama dole sai an bi tafarkin diplomasiya da shugaba Kim Jong-un. A kwanan nan ne hukumomin Pyongyang suka amince da wata doka wacce ta bada dama a zauna cikin shiri don harba makaman nukiliya a wani mataki na kariya ga kasar. Shugaba Kim Jong-un ya ce amincewa da wannan doka na nufin cewa ba gudu ba ja da baya a matsayin da kasarmu ta dauka ta mallakar makamin nukiliya. Ana cikin wannan cece-kuce ne kuma sai Korea ta Arewa a ranar Alhamis ta sake harba wani makami mai linzami da ya kai kai ci Japan. Ko da yake a wannan karon mai tafiyar gajeren zango ne. Dama dai masu lura da al'amura sun yi hasashen aukuwar hakan bayan da Pyongyang din ta yi gwajin makamin a ranar Talata. Naoko Aoki, jami'a ce a cibiyar Atlantic Council mai zaman kanta wacce ke kara karfafa dangantaka tsakanin Amurka da kawayenta.
North Koreans are definitely trying to take advantage of the situation.
Tace babu shakka Korea ta Arewa na amfani ne da damar cewa hankalin Amurka ya karkata kan yakin Ukraine. Hakan kuma kamar wata dama suka samu na cimma burinsu. A makon da ya gabata, Korea ta Arewar har ila yau ta harba wasu jerin makaman nukiliya kira ballistic amma masu tafiyar gajeren zango. A lokacin da mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris ta kai ziyara Korea ta Kudu da kuma yankin da aka haramta shi ga ayyukan soji. Masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a cikin shirin na duniyar Amurka na wannan makon. Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Patrick Bidukwara da ta haɗa asalin rahoton, sai Julie Letters Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya.
Gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir, jihar Yobe, Najeriya. Take assalamu alaikum biyoyi Hausa. Umarin da kotun ɗaukaka ƙara ta bayar da malaman jami'o'in Najeriya koma bakin aikinsu, hakan ya yi daidai. Dama a gaskiya ci gaba da yajin aikin babban tarniki ne ga ilimin yaran talakawa. Domin gwamnatin Najeriya ba ta damu da samun ilimin yaran talakawa ba, tunda nasu yaran suna can kasashen waje suna karatu. Sako na gaba ya fito ne daga Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da Faruku Madeka Ruga. Suka ce a yau muna son yin amfani da wannan kafar ta BOA wajen taya daukacin al'ummar musulmin duniya baki daya. Murnar zagayowar watan da aka haifi shugaban adilai wato Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bisa kokarin su na yin tarukan maulidi a sassa daban-daban na duniya. Allah ya maimaita mana amin. Sako daga Jamila da Fati, matan Ado Salati goma ga Annabi Rijau, suka ce da matsalar rashin tsaro APC ta yi amfani wajen yi mana kamfe a zaben shekara ta 2015. Domin ta san a lokacin tsaron muke nema ido rufe, amma sai gashi har yanzu ba ta canza zani ba. To yanzu ko da me za ta yi amfani da shi wajen yi mana kamfe a zaben shekara ta 2023? Amma dai ma ji magani wa an yi wa 'ya mugun miji. Sai sako daga Shehu Adamu Rijau ya ce, muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta hana satar mutane, ba wai sai an sace su ba sannan ta ce za ta ceto su, har tana ganin ta yi abun burgewa. Tunda dai a rayuwa an ce babu gagararre sai bararre. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Sufiyanu Gumal Zangon Daura, ya ce assalamu alaikum biyoyi Hausa. Kira na ga 'yan uwana matasan Najeriya don Allah mu yi karatun ta nutsu a wannan lokaci da guguwar siyasa take kadawa a Najeriya. Mu zaɓi mutanen da suka dace, da haka za mu kauce zaben da na sani. Da fatan kira na ya kai ga kunnuwan da suka dace.
To madalla, yanzu kuma sai labarai a takaice.
To Maryam a takaice, hatsari mafi girma na fadawa kazamin yakin ƙarshen zamani shine wanda ya faru a tun farkon shekarun 1960. Shugaba Amurka Joe Biden ya faɗa a daren jiya Alhamis, yayin da Rasha take ƙara yin asara a yakin da take yi a Ukraine, lamarin da ya sa jami'an na Rasha suka fara tattaunawar yiwuwar amfani da dabarar makamin nukiliya. Ba mu fuskanci yiwuwar fadawa kazamin yaki ba tun bayan rikicin makami mai linzami tsakanin Kennedy da Cuba, inji Biden a wani taron tara kuɗi ga kwamitin yakin neman zaɓen sanatocin jam'iyyar Democrat a birnin New York.
Kuma sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.